الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانصر الإسلام والمسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى، وقال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال محمد بن جرير يقول تعالى: ثم ليسألنكم الله عز وجل عن النعيم الذي كنتم فيه في الدنيا، ماذا عملتم فيه، ومن أين وصلتم إليه، وفيما أصبتموه، وماذا عملتم به. وقال قتادة: إن الله سائل كل عبد عما استودعه من نعمته وحقه، والنعيم المسؤول عنه نوعان: نوع أخذ من حله وصرف في حقه فيسأل عن شكره، ونوع أخذ بغير حله وصرف في غير حقه فيسأل عن مستخرجه ومصرفه. فإذا كان العبد مسؤولا ومحاسبا على كل شيء، حتى على سمعه وبصره وقلبه، كما قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فهو حقيق أن يحاسب نفسه قبل أن يناقش الحساب. وقد دل على وجوب محاسبة النفس قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يقول تعالى: لينظر أحدكم ما قدم ليوم القيامة من الأعمال، من الصالحات التي تنجيه، أم من السيئات التي توبقه. قال قتادة: ما زال ربكم يقرب الساعة حتى جعلها كغد. والمقصود أن صلاح القلب بمحاسبة النفس، وفساده بإهمالها والاسترسال معها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله سبحانه وتعالى دي ساكي هذا مؤولا سافيا سافير الله دي أشرين دي قوات جماد الآخرة شكرة تدبو دي هدو دي أربعين دي هجرة منذ صلى الله عليه وسلم. وأنكما في نشان شدة قوات بيو الشكالة دوبو بيدا أشرين لسافي ميلادية درس من 90 بيو كرات اللتافي إضافة اللهفان في مصايد الشيطان نمال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. كما إذا ممكن جمالا يا كرانتا أتكين ديتي قبل بيان دمالا كيمان إذا نغنى محاسبة النفس زي ما أنا مجانا يو أكان بندي شافي محاسبة حتى النئمومي كونشي تنبيع دا الله زي ما أنا أكان نئمومين دي منا فيها كما تحتى نئمة أن أمك كبودي والله سبحانه وتعالى دومين دا تنبيعك أكان وننبودي وكاية فوبا كيبا يسي. وقال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سورة التكافر آية تتكال شي سنن للي ذا تنبيعك باب مكوى أرانا النن وترانا القيامة عن النعيم أكن نئمومي يا تبتا دق منزو صلى الله عليه وسلم حديثي حسن الزبير ابن الأوام رضي الله تعالى عنه وترانا يتنبي منزم الله صلى الله عليه وسلم ديجوانا آية: ثم لتسألون يومئذ عن النعيم. Ike cewa a kan me za a tambaye mu? A anil aswadani at-tamru wal ma. Yace a kan me za a tambaye mu? A kan abubuwa biyu da su muke da su, wato da ruwa da kuma dabino. Yace galibi abincin mu kenan. Sannan kuma ga takubban mu kullun akan kafadar mu. Abokan gaba suna zagaye da mu. Yace ai shi ma'ana yana ganin ba a cikin ni'ima muke ba. Wannan halin da ake ciki ba ni'ima bace da za a yi tambaya a kanta. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallama yace: ama inna zalika sayakun. Shi lalle wannan abun sai ya auku. mana haka din na ambata sai ya uku malamin malam al-tahawi mushkil al-athar da yabo kan wannan yake cewa abinda yake nufi da sai ya uku ba yana nufin tambayar da za a yi akan ni'imomin ba dan wannan tabbace da ma sai ya uku abin nufi wannan abin da kace ba kwa ciki na ni'imomi to ni'imomin za su zo za ku shiga cikin ni'imomi kuma sannan za a tambaye ku ina nufin nan gaba za a yi jihadi za a samu ganima dukiya kuma za ta yalwata kuma sannan wannan dukiya in ta yalwata haka za a tambaye ku akan komai suna cewa a tarjumar Zubair ibn al-Awwam wannan shine sababin da yasa gaba ɗaya dukiyar sa yaje ba da ita abin da yake da ita din ma yace yana da bayi guda dubu bayi da ya mallaka nasa sun kai guda dubu kuma kowanne yana kawowa haraji mana in yi aiki na neman abincinsa kamar yadda muka sani a shar'ance in bawa bawa ne to duk abin da ya samu na ubangidansa ne in ya je aiki akwai abin da zai kawo yace to wannan abun gaba ɗayansa yace babu abin da yake shiga da shi gida kakkaf duk harajin ne da ake kawo masa to ba abin da yake shiga da shi gidansa baya ci baya sha da shi tunda yaji wannan aya yace yana tsoron ya tara abubuwan da za su yi masa yawa ya ci wani abin daɗi kuma a tambaye shi akai za mu zo mu ji irin tambayar da za a yi malamin an ambata mana shi yasa har suke cewa sahabbai guda bakwai a cikin manyan sahabbai har da sayyidina Uthman da ibn Mas'ud suka yi wasiyar ƴaƴansu a hannun Zubair ibn al-Awwam ya riƙe ƴaƴan nan dukiyar da iyayen suka bar musu ya riƙa tattalinta yana tattalinta amma abincin yaran kakaf daga gidansa ake ci da su ba daga dukiyarsu ba har sai da ya bar duniya yace baya so a tambaye shi akan komai cikin da yaji wannan aya na faɗi wannan kissa ne dan mu ga yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke jin ayoyin nan ba abun wasa ba ba kawai abun karantawa bane a'a karantawa suke kuma suna tabbakawa a rayuwarsu al-qadi ya da cikin tartibul madarik tarjumar imam malik da kansa yake cewa wata rana imam malik kwana yayi yana karanta wannan ayar a sallar dare yana kuka kwana yayi yana kuka yana ta meme ita kadai yake meme ta thumma latus'aluna yawma idhin 'anil na'im wanda yake riwayar yace yana tsaye yana kallon sa yana tayi ya dauka wani lokaci zai katse sai yaji ita kadai yake meme tawa yace har aka kira asuba sai ce koma gida kawai ne ne alwala na zo masallaci na same shi kuma har ya riga ni zuwa masallaci aka yi sallar asuba da shi wani shine imam malik ba ma cikin sahabbai ba kullun abinda yasa ake faɗin waɗannan abubuwa mai kokari gurgurdan hali mun san zamanin mu zamani ne na sawarif abubuwan da suke kaɗe mu daga kan tabbaka waɗannan abubuwan hakika suna da yawa muna cikin abubuwa a zamanin yanzu wanda ya dage sosai ya tsaya akan tarbiyyar addini hakika ba karamin mutum bane saboda abubuwan da suke yaƙar mu bar addini yawan su yafi na zamanin waɗancan manyan bayin Allah ba ina so in bada uzuri ne cewa karkatar da ake samu a zamanin yanzu sababinta shine abinda ake samu ne yanzu babu a da ba wannan bane ai su yaqininsu kawai in ka kwatanta ta bangaren yaqini to yayi nisan ba na wasa ba tsakanin su da irin namu yaqini to sunan suka bambanta da mu su daga sun ji sun yadda kawai sai aiki kun san Zubair a lokacin yaqin Jamal aka kashe shi bayan sayyidina Ali ya goya same shi shi kamanta maganar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa za a yi fitina kuma za mu yaƙi juna wani lokaci zai zo yace ya tuna tunda ya tuna wannan yace ya da ya manta ya juya ya bar yaƙin ba ƙare da shi ba saboda dama can sulhu su suka zo nema amma wasu suka tada fitina akai shine bayan ya tafi wani wadi wani ibnu hurmuz ne ko ibnu inam ibnu hurmuz ya bi shi ya kashe shi daga cikin waɗanda suke yaki a gefen ali radiyallahu ta'ala an aka zo a gaya masa ai gashi nan an kashe az-zubair ibn al-awwam shine yake cewa Allah sai ya tsine wanda ya kashe dan safiya inji aliyu radiyallahu ta'ala an kun ga fa yanzu suka gama abin da ya shafi wannan fitina amma duk da haka abin da ya ambata kenan saboda ya san matsayin az-zubair ibn al-awwam a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan gogonsa ne safiyatu bintu abdul muttalib ita ce ta haifi az-zubair ibn al-awwam haka dan gogon manzon Allah kuma yana shine hawari kamar yadda dama annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ambaci abubuwan falala akan daidaikun sahabbai yace wani kaza ne wani kaza ne yace kowanne annabi yana da hawariyun wa inna hawariyya zubair kaga sai fade shi kadai saboda nan falalar sa yake so ya ambata Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana ya kuma kare yarda da su to haka suka fahimci waɗannan ayoyi ba da wasa ba suke sauraron maganar Allah kuma su sa ta a cikin rayuwarsu thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im qala muhammad ibn jarir at-tabari al-imam muhammad ibn jarir at-tabari a cikin tafsirin sa dangane da wannan aya yana cewa yaqulu ta'ala Allah madaukaki abinda yake cewa anan fassarar maganar ita ce ثم ليسألنكم الله عز وجل عن النعيم الذي كنتم به في الدنيا كما للي ألا زي تنبيكو أكن نئمو من دكوك كسن شيء أتكنسو الدنيا ماذا عملتم فيه نئما دا ألا يمكو نكوك أي كتاد إتا ومن أين وصلتم إليه كما تئنا كوك كيغ ونن نئما دا ألا يمكو mana sababin da ta hanyar sa kuka samu wa fima asabtumuhu kuma a wace hanya kuka samu a hanyar jihadi abinda ya shafi dukiya ce ta ganima hanya ce ta kasuwanci shine abin da ke nufi wa ma za amiltum bihi kuma me kuka yi da shi duk wannan za a tambaye ku duk kwaban da ya shigo aljihun ka za a tambaye ka الإمام الطهاوي أوانشن إشارة لنكي من أزو ينا شوى وسو حديثي دبن لسكزو تندم أنكم غير كاو حديثي ألي تافنسا سبو دا لعل وترواية تي دا دا أغا كمان تاسابا ما وننكو تاكي شين 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 وسي رواية سنزو دا النبي صلى الله عليه وسلم دسكي مغانا أكم cewa abin da za a tambayi mutum a kai shine duk abin da ya karu a kan abin da in ba shi rayuwa ba za ta yi ba misali dan abin da zai rike masa yunwa na wannan ranar ko loma ɗaya ce kisratul khubz da kuma dan kyallen da zai sa a jikinsa ya suturce al'aurarsa da ƴan duwatsun da zai shiga ƙarƙashinsu ma'ana makwanci to duk abin da yake sama da wannan to za a tambaye shi akwai hadisin Abul Haitham ko in ce hadisin Abdullah ibn Abbas wanda aka ruwaito ta kissar Abu Ayyub al-Ansari malamai sun ce da'ifa ce amma ta bangaren Abul Haitham Hassan ne isnadi wata rana Ibn Abbas yana ba da labari cewa Sayyidina Abubakar ya fito da gidansa a kun san kissar a cikin Riyadu Salihin da Allah dukun karanta ya fito daga gidansa sai haɗu da Sayyidina Umar shi har suka zo suka haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk kowanne yana tambayar kowanne ina za ka a wannan hajira lokacin garjin zafin rana lokacin da ake kailula kowa ya ɓuya a gida to shine suke mamakin junansu me ya fito da ku kowa sai ya ce yunwa ce ta fito da shi shine suka gogun annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yace yunwa ce ita ma ta fidda shi sallallahu alaihi wasallam sai ce to ku zo mu tafi gidan Abu Ayyub al-Ansari suka je suka same shi a gonarsa kai zan ce lambunsa a lokacin yace wa manzo Allah sai ba yanzu ka fara zuwa ba baka sa ba irin wannan lokaci ka saba zuwa ba to wannan ta ayuba abu ayyubal ansari shine yake ce maka sun ce dha'ifa ce ta abul haitham ita ce ta inganta suka je suka same shi ya yanka musu dan taure ko dan kalamin rago haka sannan ya yanko musu dabino suka go suka zauna suka ci bayan sun ci suna cikin cin ne har bayan an dafa an kawo yace matarsa tayi khubzi aka kawo ya dan samu wani abu cikin namar ya nade annabi sallallahu alaihi wasallam ya dan sa a cikin khubzi kaman gurasa sai ya auki wani yace je ka kai wa Fatima na san rabanta da ta ci wannan ta dade shine aka je gidan aka kai wa Fatima radiyallahu ta'ala anha to sun gama ci shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa لحم وتمر ورطب وبصر ishi wadannan sune sai karanto wannan ayati ishi wadannan sune ni'imomin da za a tambaye ku akan su nan kiyama ku duba fa ku gani ba abin ne da su ba a ranar da suka samu amma wannan din da suka samu suka ci shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadan cewa za a tambaye su akai dan haka ƴan uwa mu ƙara gyara hanyar yadda muke kallon abubuwa mun sani dai sai dai kowa ya gurgurdan halinsa amma baka iya kwatanta kanka da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da halin sahabbai to amma duk da haka a rika dai lura ana yi gurgurdan hali wani zai ce ai to mun mallan yanzu halin talaucin ma yayyawa da yaushe za a tambaye ka ai duk talaucin mu bai kai na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kai ba irin abubuwan ma da ake faɗa yanzu da cewa akwai talauci da talau tabbas akwai mutane ana cikin wahala abinci na wahala magani na wahala rayuwar sosai akwai kunci illa in ka kwatanta ta da wani wuri ko da wani zamani lalle duka ba mu fita daga ni'imar Allah ba yau ba mu fita daga ni'imar Allah ba alal aqalla duk talauci wani yana samu ya ci a rana dai zai sa wani abu a bakinsa dinda nan san akwai wanda ba sa sawa saboda babu to amma abin da nake so mutun ya fahimta duk abin sa bai kai irin na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahalar da suka sha a wancan zamani fa wallahi ba ta wasa bace yauwa nan akwai abubuwan da koda ba mu muke noma su ba ana kawo daga wasu kasashe sai dai a ce ba ka da kudin sai to alal aqalla kuma zaka iya samu ta wata hanya da wata hanya ta rahamar Allah da ta fadi sai ka ga dai ka samu ka sa a bakin salati amma su can noman babu kuma tafiyar da za a yi aje Syria a samu wani abun da za a zo a ci ba kowanne wata ma ake yin ta ba in akwai yaki tsakanin kabilu ma ba ta samuwa sai ai wata shida ba a je Syria an samu gishiri da ake kara domin ba gishiri da za a sa a cikin abinci haka wai in ka kwatanta rayuwar hakika ba ta wasa bace Ubada Ibn Samit ne nan ko ya nake na manta yake cewa sun kai rayuwar talaucin da ganye suke ci ganye haka za a ci yace wallahi har bayan gidan ɗaya daga cikin mu in ka ganshi irin na akuya ne irin wannan wanda yake dunkulalle fur haka yake fitowa yace laysa bihi khalt babu dan ca kudin gudawa a jikinsa saboda abinda ake ci iya abin da ya samu ne na kawai a rayu kun ga ai ba mu kai irin wannan ba haka shi yasa mu rage kuka da kukan da muke yi na abin da ya shafi babu wallahi karka ce ban san babun bane ko kuma ai ma ban isa ba ko ka ce a'a wannan yana magana ne dan Allah rufa masa asirin za a ci za a sha ba wannan bane wallahi na san halin da al'umma take ciki abin nufi in kana jin cewa halinka bai kai na wani ba alal aqalla zaka samu sauki a zuciyarka tuni abin da nake so kenan mu rika samun sauki mu daina yawan zage-zage da kuka da kunkuni ga Allah cewa bai ba mu abinci ba mu yi hakuri yunwar wasu ko a zamanin yanzu yunwar wata kasar ta fita mu wata kasar yaki ake in ana zancen yaki ba a zancen zuwa kasuwa in ana zancen yaki ba a zancen noma ba gona ba komai ka duba anan din ma inda ake fama da fitintunin nan
a ce wata jiha shekara biyar yanzu shekara biyar a jiha daga cikin jihohinmu a ce shekara biyar ba a je gona an yi noma ba menene zai faru in ba dan rahmar Allah abincin yana zuwa daga wasu jihohi ba noma babu wanda zai je babu wani shekara biyar a local gamman nawa da ya je sunkuya da fatanya a gonarsa ya shuka wani abu ya noma ya dawo gida ya jira abin ya nuna ya dauka ya kai gida ya ci abinci babu haka sai abin da aka samu daga kasuwa wannan in ka kwatanta da inda kake kai ni'ima ce ko ba ni'ima ba ce zaka ga cewa kai a cikin ni'ima kake to komai kankanta ta ka riƙa godewa Allah kuma ka daina kai karar Allah a wurin dan adam in Allah maduki ya jarrabe ka yau baka samu ba ba kullun ka je kai terere ai yau kaza yau kaza yau kaza ba a riƙa yin hakuri kuma Allah subhanahu wataala yadda ya jarrabe mu insha Allah shine kawai mai daukewa ku tambayi kakanninmu wanda Allah sa ya rage yana nan zamanin kwakudu ba wanda suka rayu zamanin kwakudu ba sunan ta kenan wata yunwa kwakudu ba tambaye su za su ba ku labari cewa a yanzu a cikin ni'ima ake wanda zai san kwakudu ba da yadda aka yi mu duk ba mu sani ba amma wanda ya ji labari a cikinmu ya sani wanda kuma ya gani ya shaida kuka tambaya za ku ji irin azabar da ake wani babban mutum na ban labari ya ce daga nan in ya fita daga nan garin har Kano ba zai haɗu da mutum mai riga fiye da uku ba mai riga da buhun gishiri ake yin abincin ake yin tufa buhun gishiri in an kawo shine sai a tattara sai a haɗa sai a ɗinka manyan gari su ne za su sa wannan da masu kuɗi masu kasuwanci wasu su ne kawai za ka samu alawayyo an samu kai ana ɗinkawa sauran mutane ku sai wannan buhun gishiri zai ce daga nan in ya fita har ya je Kano babu mutum ɗaya in ba ya shiga cikin Kano ba a kan hanya ne babu garin da zai samu mutum mai riga uku duk wannan fa a ƙasa da shekara 70 da suka wuce aka yi waɗannan abubuwan ko 80 kaga ashe yanzu ba za ka ce baka cikin ni'ima ba in ka kwatanta da da kawai daɗin ce ba mu sani ba shi yasa kullum muke ta surutu akan yanzu to dai fa'idar wannan maganar shine mu riƙa ji cewa alhamdulillah akwai abin da Allah ya mana kuma duk irin talauci da muke ciki ba abin da za mu je mu ta karar Allah a kansa ba ne cewa insha Allah ta'ala wata rana shi ma zai gushe sai mu ga wani canjin na wasu ni'imomin kuma muna fata Allah ya kara mana ni'imominsa wa qala qatadatu qatada yana cewa inna allaha sa'ilun kull 'abdin amma stawda'ahu Allah madaukaki zai tambayi kowanne bawa amma stawda'ahu dangane da abin da ya bashi ajiya ajiya duk abin da ka gani muna da shi ajiya ce aka bamu shi yasa in kana son hisabin naka ya rabu ka yawaita taimakawa wani ka rabu da abin da ke hannunka da wahala na sani da wahala to amma ka saba rabawa da kai da yan uwanka taimakawa juna wannan ba wannan wannan ba wannan za ku ƙara samun rufin asiri kuma sannan insha Allah ta'ala za ka rage kanka hisabi kuma ka tara wa kanka ajiya in ka tuna yanzu a ce adadin mutanen da suke zaune a masallacin nan kawai ran kiyama a ce kowa yana da haƙƙi a jikinka haƙƙin giba haƙƙin cin mutunci haƙƙin duka haƙƙin zaluncin dukiya da makamancinsu ko iya mutanen masallacin nan ne kawai ka taɓa giba a rayuwarka wanda kuma ran kiyama in aka zo babu abin da za ka samu ka biya da shi sai me sai ladan ayyukanka na kwarai zaka in ka yawaita ayyukan kwarai din nan zaka samu abin da zaka biya waɗancan abubuwa da su musamman dai abin da ya shafi harkar dukiyar nan kada ka bari ta zama ta yi santa yayi kanta a zuciyarka ka saba duk damuwar da kake ciki taimaka ma wani insha Allah ta'ala zaka ga Allah yana ƙara maka rufin asiri to abinda Allah madauke ba mu ajiya duk Allah zai tambaye mu min ni'matihi na ni'imominsa wa haqqihi da kuma haqqoƙinsa in ji Qatada abinda ake nufi kenan da wannan aya wa na'imu al-mas'ulu anhu nau'ani ni'imar da za a tambaye mu akai nau'i biyu ce. Ni'imar da Allah zai mana tambaya akai nau'i biyu ce. Nau'un ukhidha min hillihi wa surifa fi haqqihi fa yus'alu an shukrihi. Nau'in ni'imar farko, na? Magana ne?
Aha.
Nau'in ni'ima na farko shine wanda ka same shi min hillihi ta hanyar halal. Dukiyar da ta zo maka ta hanyar halal, abincin da ya zo ma ta hanyar halal, tufar da ta zo ma ta hanyar halal, abin hawan da ya zo ma ta hanyar halal, kayan auren da ya zo ma ta hanyar halal, gidan da kake kwana da ya zo ma ta hanyar halal, fanitan gidan da ya zo ma ta hanyar halal, wa surifa fi haqqihi, kuma akai amfani da shi ta hanyar da ya dace. Ka samu ta halal kuma ya tafi ta hanyar da ya dace, ma'ana kafafan babu zunubi a kanka, wannan fa ba zunubi ne, to amma za a tambaye ka. Tunda Allah ya ce thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im, to sawa'un tambaya mai dadi akan ka samu ta hanyar halal, ka amfani da shi ta hanyar halal, kaga dai baka da zunubi. Ba wai dama abubuwan zunubin kawai ake tambaya ba, har godiya shine abin da ke nufi. Fa yus'alu an shukrihi, to wannan abin da ka samu din ta halal kuma ka miƙa ta halal, ka gode wa Allah, ka yi masa godiya bisa wannan ni'ima ko ba kai ba, shi ma ita ce tambayar da za a nan. Wa nau'un, nau'i na biyu shine ukhidha bighairi illihi, dukiyar da aka same ta ba ta halal ba. Wa surifa fi ghairi haqqihi, kuma aka bada ita ba ta hanyar da ta dace ba, dama ba mai kyau ba ce, kuma ta tafi ba ta kyau ba, dama galibin kuma ba mai kyau ba haka take. Allah yana cire mata albarka, Allah yana cire wa dukiyar da ba ta mutum ba wadda ta zo masa ta haram, Allah yana cire mata albarkar da da wahala kaga an fidda ita ta yadda ya dace, sai wanda Allah ya ba wa hanyar tuba, Allah ya so yi musu wa'azi. Amma galibi shi yasa zaka ga waɗanda suka sa rayuwarsu ita ce su rayu akan dukiyar al'umma, musamman in Allah maɗauki ya ba su wata dama ta kula da dukiyar al'umma, su ne masu sa hannu kuɗi ya fita, su ne masu tsare-tsaren tafiyarwa da abubuwa mataki daban-daban. In an faɗi wannan galibi mutane sai su kalli can, ko shugabanni can sama, ko a ce shugaban ƙasa, gwamna ko makamancinsa, ina zancen wanda ma ƙasa-ƙasa yake daga darakta zuwa sama, wanda dai amanar tana hannunsa, kaga mutum rayuwarsa ta fita daga rayuwar da ya kamata a ce ita ce daidai shi, sannan kuma yana ritaya wata ɗaya ko biyu duk ya fita daga hayyacinsa, ya riga ya sabar wa kansa wannan ƙumuƙumun da ake ɗauka, da ake ƙarya a ce ko albarkar ofis ko makamancin waɗannan abubuwa, ya sabar wa kansa da shi, cefanen gidansa da kuɗin makarantar ‘ya’yansa da motarsa da man komai a cikin wannan irin abubuwan yake. Haka daga ran da aka bar wannan yanayi ciki na sai zama abin tausayi. Duk wanda ya ɗau abin da ba nasa ba, da wahala kaga ya bar shi ya tafi ta inda ya kamata. Mutum nawa ne ta hanyar irin waɗannan, ko a siyasa ko a aikin gwamnati, ya ɗauki abin da ba nasa ba, nan da nan za ka gani abubuwan duk su taɓalɓalce, da wahala ya yi investing a wurin da zai zo masa da wani abin da zai rayu a kansa, da wahala, galibi dai nake faɗi. Allah maɗauki ya tsare, Allah kyauta, Allah kuma ya kyauta. To sai ce fa yus'alu, wannan mai irin wannan halin za a tambaye shi ne an mustakhrajihi wa masrafihi, za a tambaye shi ta ina ya fidda wannan abu, daga ina ya samu, kuma me yayi da shi. Wannan shine wanda za a tambaye shi, ta ina ya samu kuma me yayi da shi. Shi ko wancan ba za a tambaye shi ta ina samu, tunda ya samu ta halal kuma ya kashe ta halal, da haka me za a tambaye shi? Godiya. sai a tambaye shi ka gode ko baka gode ba shi ko wannan sai an tambaye shi daya bayan daya wani yana tsammanin abin nan ba haka yake ba saboda raunin yaki ne amma wallahi ya ɗan uwa naira daya da ta zo maka ta kowace hanya ta zo ma ba ta mai kyau ba kuma baka yi abin da ya dace da ita ba ko kai abin da ya dace za a tambaye ka wannan kada mutun ya ce waɗannan abubuwan haka kawai suke hannu wato guda biyun nan tsari ɗaya ne kawai suke tafi akwai abin da za a samu ta halal ya zama an kashe ba ta halal ba to za a yi tambaya akan wannan nan kawai ya faɗi an samu ta halal an kashe ta halal to shine sai a tambayi ni'ima amma wanda ya samu ta halal ya kashe ba ta halal ba yayi almubazzaranci misali to kun ga shi ma ya shiga haram da haka za a tambaye shi akan wannan wannan na gefe biyu shi kuma wanda ya samu ta haram zai iya zama kuma ya kashe ta halal zai iya zama haka to shi ma za a tambaye shi ta bangaren samun ta ina ya samu zai kuma yi hasarar ladan waɗannan abubuwan tunda ba haƙƙinsa ba ne kun ga ashe in ka duba wannan za su zama guda hudu ba biyu ba ne kawai ko yauwa za ka mai da su guda hudu to shine dai abin sai ce fa idza kana al abdu mas'ulan wa muhasaban ala kulli shay'in in ko bawa ya zama za a tambaye shi kuma a yi masa hisabi akan kowanne abu hatta ala sam'ihi wa basarihi wa qalbihi kun ga abu dukiya ba shi amma za a tambaye shi akan me ya ji kaɗe-kaɗen da ya ji suka zuga shi ya je tsare-tsaren da ya aikata laifi domin jin kaɗe-kaɗe wata giya ce sauraron music wani abu ne shi ma na maye in mutum ya saba da shi yana da idmani addiction sannan kuma yana da tasiri na ya har ba ka je ka aikata wani abu marar kyau a waƙe-waƙen da suke ta da sha'awa waƙe-waƙen da suke zuga samari da 'yan mata a haɗu waƙe-waƙen da za a haɗu ana rawa yanzu irin abubuwan da ake a bukukuwa yana nema ya fita daga hannun mutane kowa sani a cikin abinda ake a biki a kofar gida uwa ta fito ta rawa da abukin yarta in ma bata fito ba wasu ga sunan dai sun fito kuma da ana gani 'yan matan ne su kadai suke amma a zagaye da samari ba ƙananan yara ba samari manya balagaggu ana kada bangarorin jiki ana ta da sha'awa mai kiɗa kuma a ɗauko hayarsa ya tai ana sallan magariba ba su san an kira ba an fito daga masallaci ba su san an gama ba wani abin kamar wasa ya tasarra wa ya tasarra yana ta shiga cikin al'umma ban ce an yi shiru ba akwai bangarori da suka ɗau matakai ana so a ga an maganin wannan abu amma haƙiƙa in ba iyaye kuma ba su tashi tsaye ba don babban abin da ke kan mutane wallahi a kan iyaye ne uba yana da dama a ƙofar gidansa ake zo ya ce na ta da wannan abu an hana babu wanda zai hana shi ƙofar gidansa ne a dokar ƙasa zai iya hanawa ɗansa da yake ciki ya kira shi ya hana shi in kowa zai hana ɗansa zuwa za a yi ba za a yi ba ba wanda zai je ya haɗa ko hayar jije ɗin ma in babansa ya hana shi shikenan to yanzu iyayen da yawa 'ya'yan sun fi ƙarfinsu ko don su suke ci da gida ko kuma saboda dai fitsara irin ta wannan zamanin da muke ciki gaba ɗaya abubuwan suna nema su fita daga tsari su fita daga oda su fita daga control a wasu wuraren ana cewa an ci nasara an dakatar da irin wannan mu dai har yanzu akwai saura akwai buƙatar a tashi tsaye tashi tsaye Allah subhanahu wataala ya taimaka akan maganin waɗannan abubuwa sauraren kaɗe-kaɗe lalle maye ne sababi ne na maye na haifar da zinace-zinace wajibi a nisance shi za a tambayi mutum akan abin da yake kallo ku duba ku ga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayoyin da suka sauka da Allah maɗauke saukar masa qul lil mu'minin yaghuddu bi absarihim su rinsa idanunsu a wancan lokaci wannan irin mata ne a cikin hijabi hijabin kuma wanda ya sitirta jiki baki ɗaya za su wuce sai a ce ka rinsa idanka karka kalle su tun kuma a zamanin mu waɗanne iri ne wanda suke wucewar an yi dinki matsatse an zagi hijabi an rata ya gele kiliji ya yi sama baya ya turo sosai wanda duk sababin da zai jawo a tada hankali a tada sha'awa a je a aikata lalata wanda ba wani abu da za a in ba wannan ba duk an same shi to kaga zancen wannan da gubbu min absarihim ya fi ƙarfin ma abin da za a gaya maka wannan abin da ya kamata mu a gaya mana yanzu ma ta fi wannan amma ita din ce dai za mu yi aiki da ita mu rintsa idanunmu mu daina kalle-kallen nan Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu kuma za a tambaye mutum akan zuciyarsa me yake yawo a cikinta muddin sai idan mutum ya yi jazmin abu ya yi jazmi zai aikata to za a tambaye shi alwaridat kuwa na tunani kawai Allah baya kama mutum akan tunani amma abinda za ka yi jazmin za ka aikata shi sai ba ka samu dama ba to yana cikin abinda za a tambaye ka كما قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فهو حقيق أن يحاسب نفسه أنا وانا فاء دين تجواب إذا دين تنين فإذا كان العبد مسؤولا ومحاسبا على كل شيء حتى على سمعه وبصره وقلبه فهو حقيق تللي إن هرزا أتنبيش أكام وانا تنب tulalle ya cancanta haƙƙi ne a kansa ya kuma dace an yi hasiba nafsahu shi ya zauna yau kansa hisabi yau me na kalla ina na je me na saurara me nake tunani a kansa shi yasa mutanen baya salaf suka tsira saboda yawaita zikirin Allah in zaka cika bakinka da zuciyarka da zikirin Allah baka da lokacin da zaka je kai waɗannan abubuwa yaushe ka saurari waƙe-waƙe in ka ware lokaci kana zikirin Ubangiji yaushe kake da lokacin wannan in kana karanta Alƙur'ani yanzu fa karanta Alƙur'ani ya yi rauni a gun mutane rabon wani ya ɗauki Alƙur'ani fa sai Ramadan yanzu Ƙur'ani an bar wa makarantun allo da 'yan musabaka da 'yan makaranta shikenan amma sauran mutane kowa sai wayarsa wani ƙur'anin ma ya mai da shi waya mana ya samu an sa masa wannan ma mai dama-dama ne ya sa program ɗin ƙur'anin a wayarsa mushaf ɗin an daina ɗauka a waya ake karatun ƙur'ani kana cikin yi wani abu ya shigo sai ka tsaya shi kenan sai a shiga bari in ga wannan yana shiga Facebook sai bayan awa ɗaya ya fito sai ya tuno ma cewa karatun ƙur'ani yake ya ga labari kaza ya tabin labari kaza ya ba matsala irin Facebook wajen addiction ɗinsa kullum sun kana so ka gani to news feed kuma sai ta karuwa wannan ya shigo wannan ya shigo wannan ya shigo kowanne ka gani sai ka so ka gani ga wani sharri abokai waye waye friends duk abinda abokinka yayi sai ka gani kai ma kana gani shi ma yana gani don haka ba ka da aiki sai wannan abu wuni guda za ka bata sai a wannan ka duba da babu wannan abu me muke sai ka samu wani abu kai ko zuwa kai ka gaida gyatin ma ko kanwar gyatumarka wallahi ya fi maka lada akan waɗannan abubuwan da kake gani a kashe ma zuciya labaran saban Allah ya yawa har ka samu rauni ma cewa kai ashe yanzu ma musuluncin da wahala shedan ya karanto ai dama kai ne ka matsawa kanka shikenan sai ka ga mutum ya bata Allah dai kyauta mana to yayi wannan qabla an yunaqash alhisab kafin ai masa munaqashar hisabi na'am malam na'am kaɗe-kaɗen da ake haɗa su da azkar da karatun alkur'ani dama ba bai halatta ba in ibada ake da su dama bid'a ne in ku su ma ba dama ba ibadar wace wargin ne kuma sannan yana jawowa irin waɗannan abu duk a cikin haram yake to ba zancen dama a yi kiɗa kuma da ƙur'ani wannan ba a kyauta wa ƙur'ani ba ko ana zikirin Allah kuma ana sa kiɗa a cikinsa wannan asalin sa dama daga sufaye masu harkar bid'a suka fito da shi galibi kuma dama daga irin waɗannan ake wucewa wannan kada kada yanzu galibi yanzu a kasashen Larabawa da mu nan arewacin Najeriya inda dai musulunci yake da ƙarfi zaka ga mafi yawan mawaka da suke kada kadan ba tsaye yanzu da ɗan karatun islamiyya sai a ji muryar mutum ya iya a maulidi sai a zabe shi shikenan sai ga yan film sun zo sun janye yarinya sai ka ji ta koma waka dama daga nan ake farawa Allah ya kyauta to mu je dai to dan haka ya kamata mutum yayi kansa hisabi tunda dai za a tambaye shi akan wadannan yace wa qaddalla ala wujubi muhasabati nafsi qawluhu ta'ala fadin Allah madaki dake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad ya ku waɗanda suka yi imani suka ba da gaskiya ku kiyaye dokokin Allah ku sa makari tsakaninku da azabar Allah wal tanzur sannan nafsun ko wani rai ya yi dubi ya game ma qaddamat li ghadin abinda ya gabatarwa gobe gobe nan ana nufin kiyama kamar da zai kawo mana daga malaman tafsiri abinda suka ambata wannan aya tana wajabta maka kai wa kanka hisabi tunda yace wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin ko wani rai ya duba me ya gabatar na gobe goben ana nufin kiyama za ta zo ko ba ta zo ba duk mun yi yakini za ta zo to amma wani shiri muka yi mata ka kintsa wa abinda za ka haɗu da shi gobe kuma ya zo da lamul amri shine abinda malaki nufi ta nan ya ɗauko wannan wujubi wa qaddalla ala wujubi muhasabati nafsi ashe yi wa kanka hisabin nan wannan wajibi ne ayan nan ta nuna wajibi ka zauna kai wa kanka hisabi wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin ma qaddamat min a'malin gashi nan ya faɗa yace yaqulu ta'ala Allah mulki yana nufi li yanzur ahadukum ma qaddama li yawmil qiyamati wani shi ma lafazin tabari yana da cikin tafsirin tabari bai dai faɗi tabarin ne yace ba inda yace yaqulu ta'ala li yanzur ahadukum ma qaddama li yawmil qiyamati min al-a'mali ɗayan ku ya duba abinda ya gabatar na gobe kiyama ayyukan da ya aikata min as-salihati allati tunjihi to nan wurin akwai abin ne kafin min din akwai hamza haka yake a tafsirin tabari tambaya ce akwai hamzatul istifham haka ibnu qayyim din yake ya kawo a littafin sa amma a asalin tabari akwai karin wannan kuma haka zancen yake yafi dacewa a kara yau anuska ka akwai ku yau amina salihati allati tunjihi yawa ka duba ayyukan naka amina salihati allati tunjihi shin ayyukan naka suna daga cikin salihan ayyukan da zasu tsirar da kai am min as-sayyi'ati allati tubiquhu ko ko suna daga cikin miyagun ayyukan da zasu halaka mutum kullun ka zauna ka duba babu wanda yafi mutum sanin kansa kullum muna faɗin wannan mutum duk duniya in mutane suna ɗaukar kama mutumin kirki ana yaba maka ana waye wallahi kafi kowa sanin kanka kai dai tsakaninka da Allah ka san haka kake ko ba haka kake ba a wani ai akwai tsoron Allah ai wani kaza ai wannan dukka da ya dame ka wani mutumin banza ne wani kaza ne shi ma kada ya dame ka in mutumin banza ne kai ka san kanka in mutumin kirki ne ka san kanka to wannan abin da ka sani akan kanka ka kintsa yadda zaka haɗu da Allah duk abin da ka boye zai bayyana in ka boye na kirki duk Allah zai bayyana shi a ga ashe kai mutumin kirki in ka boye na banza ran kiyama haka in Allah bai yafe masu ba haka za a tona Allah sarki ashe wani kaza da kaza mu muna tsammanin kaza to wannan tsayuwar da zaka yi tsakaninka da Ubangiji kuma a fito da abin da baka sani da ka san akwai shi wanda mutane ba su sani ba to ka kintsa wannan tsayuwar ka kintsa mata ka gyara ayyukan ka duba su ka yi tankaɗe ka yi rairaya abin da kake aikatawa dinnan ka ci gaba da mai kyau ka daina marar kyau tunda haɗuwan nan dai dole ce da Ubangiji babu makawa sai ka tsaya gabansa kuma ba makawa a ranar nan ba wai a gwargwadon matsayinku na duniya haka za a jera ku wannan sarki wannan waye wannan ya mallaki naira kaza don haka ga matsayinsu babu komai. tsirara za ku tsaya gaban Ubangiji ba zancen wata sutura. Sannan kuma a tambaye ku akan me, akan waɗannan abubuwa na ayyuka, tambaye ka ni'ima ka gode, tambaye ka kuma abin da kai ba daidai ba, duk a dora maka laifinka. In Allah ya so ya gafarta maka, ya gafarta ma. In kuma ya so azaba, Allah tsare mu daga azabar Allah. Allah ya gafarta mana baki daya. To shi kala Qatada, har yanzu Qatada ya ce ma zala rabbukum yuqarribu sa'ata hatta ja'alaha ka ghadi. Ubangiji bai gushe ba, yana kusanto da tashin kiyama. Sa'at tashin kiyama tana kusantowa har sai da ya sanya ta kamar gobe. Kamar gobe, ai dama kamar goben ce. Wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanati mimma ta'udun. In ka duba wannan abun kullum ina ga mana wannan misali, zaka tsorata alisafin Allah wannan kwana shekara dubu me ce ce kwana ɗaya ce shekara fa dubu kwana ɗaya ce zaka yanzu kiyamar yaushe zata zo Allah ne ya sani. Ma'du alamanta dai kanana ga su sun bayyana, sai jiran manyan kawai ake yi. Allah ya dauke mutane kuma a tafi. Amma a hakan ba ma daukar wa'azi, ba ma daukar izina, sai karin ruduwa muke cikin sabon Allah. Mun dauka wani ma ya dauka kiyamar kamar duk tatsuniya ce. Wallahi ba tatsuniya bace bawon Allah. Ka kintsa, ka gyara abin da kake, ka tuna cewa lalle 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 zaka tsaya gaban Ubangiji. Sai ka gyara abin da zaka gyara. Allah ya taimake mu akan gyara. Wal maqsudu abun nufi dai wannan fasali zai kare anna salahal qalbi bi muhasabati nafsi. Gyaran zuciya ta zama ingantacciya, ta zama tagari, yana kasancewa ne in kana bincikar ayyukanka kana wa kanka hisabi. Wa fasadahu lalacewar zuciya kuma ta ɓaci, yana kasancewa ne bi ihmaliha wal istirsali ma'aha. Shine kai watsi da zuciyar, baka duba ranka, baka gyarawa ba abin nan, ba zuciya baka ita ranka, kai kanka baka yi wa kanka hisabi, kai watsi da kanka, baka tunanin kanka, sannan kuma ka bi ranka yadda ran yake so, ka saki jiki, ka riƙa jin kamar ba komai da zai faru. Wannan kuma yana faruwa kamar da muka karanta a baya, idan mutum ya saba da sabon Allah ya kuma bi shi ya yi ta yi, to zai ga mummunan sakamakon abu. Wannan fasali ya ƙare, sai fasali na gaba duk da lokaci ya matso. Amma dai fasali ne mai muhimmanci ta ɓangaren malam ya kulla shi ne don bayanin fa’idoji da maslahohi da suke cikin muhasabatin nafsi. Wacce fa’ida mutum zai samu in yana wa kansa hisabi, wacce maslaha ce za ta zo idan yana wa kansa hisabi. Yace faslun fi muhasabatin nafsi, yawa faslun, yace wa fi muhasabatin nafsi iddatu masaliha. Akwai maslaha 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 adadi mai yawa in mutum yana wa kansa hisabi, ma'ana fa'idoji da alherai da suka tattaru ga idan mutum yana wa kansa hisabi. Minha, daga cikinsu akwai al-ittila'u ala uyubiha, mutum zai rika ganin laifin kansa. Duk mutumin da baya ganin laifin kansa to fa ba zai gyaru ba. Kun yarda da wannan? In dai mutum kullun ya dauka shi ya gama, gyararre ne. Shi yasa za ga wani in ana wa'azi ma duk wa'azin da ake faɗa sai gani ki shi ai ba da shi ake ba. Shi yasa yana da kyau ɗaliban ilimi da malamai da suke yi wa mutane wa'azi, su ma in wasu malaman suna wa'azin su rika ji da su ake. Wannan zai taimaka. Karka ɗauka ne shi ke nan ai kai ma kana yi, da haka duk wannan ba da kai ake ba, da waɗanda ba sa ba kai ba da su ake, mu riƙa ji da mu ake. Wannan zai taimaka mana. Ka duba kanka me kake aikatawa, la'alla shi ma kansa mai yin abu ya fita daga laifuffukan ba, shi ma ba ma'asumi ba ne. Ya yi wannan jiya, ya yi ɗazu, ya yi wani laifin, ya yi kaza, ya yi kaza, duk kuma Allah ya sani. Taka yana faɗa cewa jama'a ku yi kaza, ya riƙa halartowa a zuciyarsa jama'a mu yi kaza, ya riƙa ɗaukar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake usikum wa nafsi, ba ka yi ba? Yawwa, kullum in ka ce mutane su ji tsoron Allah, ka tuno kanka, ba kawai ka dora iya mutane ba to mutum zai in yana wa kansa hisabi kullum zai zama aibobin sa akan fefe suke yana kallon su ya san yayi kaza ya san yayi kaza wa man lam yattali ala aibi nafsihi duk mutumin da baya ganin laifin kansa lam yumkinhu izalatu to ba zai iya busar da wannan laifin ba tunda gani yake kawai shi ya tsallake ba shi a ciki fa idha tala ala aibiha naka in ya ga laifin kansa maqatahu fi zatillah to a lokacin zai kyamaci kansa ya ki kansa ta hanya cikin fi sabili dinillah shi yake nufi da fi zatillah fi sabili zatillah ta'ala fi sabili mardatillah ta'ala ko dinillah fi dinillah وقد روى الإمام أحمد عن أبي الدرداء الإمام أحمد يروي تلك أبو الدرداء قال لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في جنب الله متم بذي كيما تقر فهمت الدين با سيك يا متمتاني أهنير ألا معنى يقيد متاني سكي أبو بوا با ديدي با إن يهنغو أيبو بمتاني ثم يرجع إلى نفسه سيكم يقى laifin kansa ba ya hangi laifin mutane ya tsaya iya haka ba a'a in kaga ce laifin mutane suna kaza to kai ma duba kanka an gane fa yakunu laha ashadd maqtan sai zama kyamar da yake wa kansa tafi kyamar da yake wa mutane to in mutun yana wannan zai zama ya fahimci addini daidai ma'ana kar ya zama kullun laifin wasu kake gani kai baka ganin naka in kaga laifin mutane to dawo kanka ci a to ni kuma me nake yi to in kai haka to sai a samu gyaruwa yana cikin kitabu zuhud gashi nan na al-imam ahmad bin hanbal da kuma na abdullahi bin mubarak ma yana na ganshi a ciki da abdul razzaq as-sanani wa ibn abi shayba abu daud fi zuhud ibn abi dunya muhasabati an-nafs ibn jarir at-tabari ibn asakir gashi ne dai mallan ya ambata mana da surwaitu wannan sanan nan abin ne ko asar daga Abu Darda akwai irin sa daga Abu Qilabata shi ma kamar maganar kusan haka to da dai ma'anarta ita ce mutum ya rika kallon aibin kansa ya daina kawai kallon aibin mutane kusa a cikin mutane akwai wanda har abada kai masa zance shine daidai duk zancen da zakai duk bugawa da zakai kai ne baka gane ba wannan ba dabi'a ce mai kyau ba kullum mutum ya rika saki ya rika dan sassauta mauƙifinsa ba kullun ya tsaya cewa a'a ai malam kai ne fa baka fahimci zancen nan ba in kai masa nan ya a'a ai shi ya gane komai ba a yin dan adam haka ba daidai bane yawa kullun kai wa kanka adalci yadda kake ganin wani ba daidai yake ba kai ma kila ba daidai kake ba kuma an maka bayanin cewa ba daidai kai ba ka yadda cewa ba daidai bane in ba daidai din bane in ko daidai din ne to Allah kallo ka rage jayayya ka kyale zai bayyana cewa kai ne din adidi amma ba sai ka hakikance ba sanin shi wa qala mutarrif ibn abdullah laula ma a'lamu min nafsi laqalaitu an-nas ite wallahi ba dan abin da na sani na kaina da ni nake aikatawa ba da nayi watsi da mutane ai la taraktu an-nas lama qattu an-nas la karihtu an-nas wala taraktuhu wala hajartuhu ma wada'aka rabbuka wama qala itace wannan wala qalaitu an-nas da nayi watsi da mutane ba dan laifin kaina da na san kaina ba saka in ka san kana da laifi ai kaga ba ka kyamaci mutane ba to ko ka kyamaci mutane suna laifi mutane sun lalace mutane suna kaza kai ma duba kanka in ka gyara kanka sai kaga Allah ya taimake ka ya kara maka basirar yadda zaka taimaka wajen gyaran mutane wa qala mutarrif fi du'aihi bi arafa a cikin addu'a da yake shi mutarrif ibn abdullah a arafa Allahu da Allah ku duba maganar manyan mutane ku saurare ta a filin arafa in ka je filin arafa me kake roka galibin mu a filin arafa me muke roko duniya ko eh kudi kaga mutun ya aika wasu su yi masa addu'a ko shi ya je da kansa ana daga hannu ana jijjigawa matsayin nan, promotion din nan, riban nan, kasuwancin nan. Alhamdulillah dai mutane hakika suna roƙon aljanna, suna roƙon gafara, musamman dai al'umma ana gyaruwa. Bana so in condemn al'umma gaba ɗaya ko ba a yin abin nan, amma misali ne. Amma hakika mutane ana gyaruwa kuma ana roƙon abin da yake shine daidai din, neman gafarar Allah, neman yardar Allah, samun aljanna, gafarta, neman gafara ga iyaye. Wannan suna cikin mahasin abin da mutum zai roƙi Ubangiji, ba iya maganar a duniya ba. To shi mutarrif ranar arfa kun ji addu'arsa, yana cewa Allahumma la tarudda an-nasa li ajli, ya Allah kada mutane su roƙe ka ka ki karɓa saboda ni. Ma'ana ya Allah kada in zama ni ne sababin kin karɓar addu'ar mutane. Ma'ana ina ganin laifinsa yayi yawa. Ya Allah saboda laifina kar ka ki karɓar addu'o'in mutane a wannan rana ta Arfa. Kaga wanda yake wannan, ai kaga ya dauki kansa yafi kowa laifi. To mai daukar kansa yafi kowa laifi shine ya fara daukar matakin yi wa kansa hisabi. Wannan ita ce fa'idar da zaka samu. Zaka ji cewa lalle kana bukatar gyara. Zantattukan nan malaman suna da yawa, kuma an nuna lokaci ko mu tashi kan wa qala Bakr ibn Abdullah al-Muzani, sai mu tashi kan maganarsa. Ko mu dawo ma farkon fasalin, ko da ke da an riga an fara, ba a dawo din, ba a dawo dai wajen dan wato arere wani abu a ambata. Zamu tashi kan wa qala Bakr ibn Abdullah al-Muzani me yace. Ya Allah muna roƙonka ka kimsa mana yi wa kanmu hisabi, ka kimsa mana ganin laifin kanmu, ka taimake mu akan gyara, ka gafarta mana. Ya Allah muna roƙonka ka gafarta mana abinda muke yi ba daidai ba, ya Allah wanda ka san shi. Allah ka ba mu damar nisantarsa, mu tuba mu daina. Allah kuma ka gafarta mana a wannan rayuwa. Ya Allah da ni mai magana da masu sauraro na, ya Allah ka taimake mu mu tuba daga laifuffukanmu. Allah karka kama mu da zunuban da muke aikatawa, kuma Allah karka sa mu ne sababin lalacewar al'umma. Allah ka rufa mana asirinmu. Allah kuma ka gafarta mana abinda mutane basu sani bane daga abinda muke aikatawa. Sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Na'am. Na'am. Mu'amala. Za haɗa ka da mutane da dama da bikin mutane. Kuɗi dai da neman abinci. Na'am. 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 To yana tambaya ai an mun taba magana akan wannan ko? Yani ko a tafsiri ko dai lokaci magana da mutane zaka ji suna cewa Allah ya ce tashi in taimake ka. Shi malaki yake cewa a cikin abubuwan da mutane suke na mu'amala sukan yawan faɗi wannan abin da ya shafi neman abinci da sauransu. Amma ba tare da sun kawo ayar inda Allah ya faɗi hakan ba. In ana nufin dama Hausa ce ai. Ko Hausa ce tana da ma'anarta. Ya zama kamar karin magana. Illa dai dama mutumin da yake mai imani kuma mai kokarin akan abin da ya shafi aqidarsa, yana da kyau ya kiyaye danganawa Allah abin da bai faɗa ba. Ta ɓangaren lafazi ka ce Allah ya ce kaza, da abin da ka ce Allah ya ce, to ka tabbatar da cewa ya ce ɗin. Karkai wa Allah ƙarya, karkai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya. In kuma mutum ya faɗe shi ne ta ɓangaren kawai karin magana ce, ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala yana taimakon wanda ya tashi ya yi al'akhdhu bil asbab, shi ne ma'anar karin magana. Cewa wanda ya riƙi sababi shi ne yake samu. Wanda ya kwanta a gida bai je kasuwa ba, bai je leburanci ba, bai je komai ba, amma ya sa ran zai samu abinci, zai yi kuɗi, amma yana kwanta a gida baya aikin komai, ai kaga bai dauki hanyar dama da zai samu abu ba. In a cikin nasiha sai an ce masa, to daga cikin dacewa kai daga cikin karantarwar musulunci shine lalle Allah zai taimaki wanda ya tashi ya bi hanyar da ake nema. Wani shine dama ma'anar zancen. Yawa kana tsoron ka ce Allah ya ce tashi in taimake ka babu nassi kuma akan haka. Amma ai ma'ana ce ta shari'a. Wannan maganar gaskiya ce a shar'ance. Cewa al-akhdhu bil asbabi wajibi ne. Tarkul asbabi tarkul asbabi wa tarkul akhdhi biha menene? Haramun wa naqsun fil aqli. Al-i'timadu fil asbabi kuma shirku. Akun gane wannan? Yawa ka dogara akan sababin shine shirka. Ba a dogarawa ga kowa sai Allah. Duk girman sababinka da ƙarfin sababinka in Allah bai nufa ba za ka samu ba. Duk zafin neman ka sai Allah ya nufa sai ka samu. An gane? Ba a dogaro akan sababin. Amma kuma ka zauna ka ce za ka samu ba tare da sababin ba, wannan kuma tuhumar hankalinka ne ma. Kai kanka na ƙasa ce a hankalinka. Yawa. Amma dai shi yana tambaya ne dai akan wannan lafazin. Zai kyau duk da ma'anarsa mai kyau ce, to dai mutum ya tsare daga faɗin cewa Allah ya ce kaza in bai faɗa ba. Amma dai asalin ma'anar abin in ka kalle shi ta ɓangaren ma'ana ba mu haduri a cikinsa. Allah ya san da ce. Wa alaikum salam. Suna? Ha? Na'am.
In ka hana a gidanka.
Eh.
Ban ya hana san ya hana.
Sai
a wani mutum san gidi da.
Na'am.
Wannan kan ko.
Na'am. Eh to ai mataki. Abinda za a yi. Abinda za a yi shine a hada kai da hukumomi. Yawa eh shi ma kangon da mai shi inji malam. Kuma gaskiya ne. Kangon ma da mai shi ko ma ina ne dai, ko gidan wasa ne misali wanda yake na gwamnati ne, ko sinima ko makamancin wannan na wani, duka dai akwai mai shi. Kuma dai in aka hada kai, kuma ina na san akwai, na san ina da labarin, ai hakuri, ina da labarin akwai kwamiti da local government ta kafa da kuma fadar wannan gari namu mai albarka ta kafa da Allah saurara. Ko mu tsaya ku gama? Yanzu za mu tashi. Ayi hakuri. Na sani akwai komitoci da aka kafa ta ɓangaren local government da fadar sarkin kudu na a ba da shawarwarin da za a yi maganin waɗannan abubuwa. Insha Allah da ɗaliban ilimi masu al'amur bil ma'ruf wa nahyi anil munkar da masu hizba, duk da ƙarfinsu ba ƙarfi ne na su prosecuting mutane ba. Kuma in waɗannan abubuwan sharrin da ke ciki shine in abubuwan suka yi ƙarfi suka ci gaba za su yi overpowering mutane ba za a iya hanawa ba. To taimakon da za a samu wani haɗin kai mai ƙarfi da za a haɗa da hukumomi har a sa dokar hanawa. Ɗan adam duk na sha faɗin wannan abun a darussa da irin wannan ko a wannan mahallin, shi aikin zunubi in aka ce a bar mutum da imaninsa, to ba a saba cin nasara akan haka. Sai an sa doka, inna Allah la yaz'u bis-sultani ma la yaz'u bil-qur'ani, inji sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman ya faɗi wannan magana, kaga a zamaninsa fa. To ballantana mu zamanin mu, wani abun da ƙarfin mulki Allah ke gusar da shi, wanda in an bar mutane su karanta Qur'ani su yi imani kawai su daina ba za su yi ba. Ba ana nufin wai ƙarfin sultan ya fi Qur'ani ba haka ake nufi ba. Amma in ka bar ɗan adam ka ce wa'azi kawai za ka yi masa, zai saurare ka kuma ba zai ce ƙarya ba ne. Zai ma ce to a karmaka Allah saka da alheri. Zai kuma tashi zai je ya ci gaba da abinsa. To shi laifi in mutum shi kaɗai yake abinsa a ɓoye, yana da sauƙi a kan laifin da zai ya jawo hankalin mutane da yawa ya tasiri a kansu kuma ya ɓaci al'umma. Laifin da zai sa al'umma ta ɓaci gaba ɗaya har Allah ya fushi da mutane, a hana ruwa, a hana albarka a kasuwa, a hana albarka a gari, to haɗin kai ake ai maganinsa. An ce haɗin kai ba nufin tashin hankali zanga-zanga ko in suna yi wasu su je su far musu sai ai faɗa, ba wannan ake nufi. Wannan ba hanya ce mai kyau ba. Yawwa ba hanya ce mai kyau ba, hanya ce ta fitina. amma a hada kai da manyan garin a gamsar da su a kai ga yadda za a sa doka. Shi yasa ake son mutanen kirki a cikin harkar shugabanci, ko ba haka bane? Shi yasa ake son mutanen kirki ya zama cewa alal aqalla akwai masu hankali. Yanzu idan aka zo aka ce a cikin masu harkar sa dokar ko kansiloli lokal gamin ko makamancin a ce wani ne ma a cikinsu yake gudanar da irin wannan abun, ai kaga sai a rasa yadda za a yi, ko ba haka ba? To amma in ba akwai irin wannan din amfani da manyan dattijai na gari, akwai kungiyar gari yanzu alhamdulillah tana da karfi kuma tana da tasiri, ai amfani da wannan kuma alhamdulillah sun yi aiki ko kokari sati biyu da ya wuce an kafa kwamitoci, kuma daga cikin kwamitocin har da wannan mai magana akan wannan abu, da haka ashe ba a zauna kawai ba, an yi kokari. To a ci gaba da kokarin, a hada kai a ga cewa wannan abun an yi maganin sa. Yawwa, in kowa ya ce ba ruwansa ko kawai sai dai ka gani ka ce to Allah ya sauke, to lamari wanda yake sharrin sa yana yaduwa a cikin al'umma ba a yin cewa Allah ya sauke a kau da kai, tashi ake ai wani abu. Amma wanda yake kai kadai a cikin gida, wannan dama kowa da abin da yake a cikin gida shi kadai, kowa da laifin sa, duk muna yi. To amma wanda zai tasiri akan ƴaƴanmu ya lalata musu tunani da tarbiyya, to hakika wajibi mu hada kai mu yi shi dan Allah a tashi a ga cewa an yi wani abu akan wannan. Allah ya ba mu nasara.